تفضل مشكورا معذورا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أمريت دمار محمد نسأل على رواتر دا وانا مثلا وانا لك الشيان دا وقعي بواتر من الأول على قيود 300 آية سرن هجرية كما يربون شاء بطي بواتر بوان شاء بيو كما شاء شده بواتر بوان شاء بيو بيو بوان شاء بيو بوان شاء بطي ميلادية لما تبترنا أكان موضوع إن أكا غير أكا تشيو لما تشيو وما أو أتاء مثلين تشيو كما يدى مكفاني ubangiji subhanahu wata'ala ya halitta dan adam kuma ya halatta masa dadin abubuwa a rayuwa kuma ya horar masa abubuwa da yawa wanda za su taimake shi wajen rayuwa da kuma neman aljanna ya goranta wa mutum a kan wannan abubuwan yake cewa ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin وخلق منها زوجها وخلق منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وانا آية سنة من الله أهل السنتين دقى أصل النبي آدم لكما حواء وقدم سبحانه وتعالى يبين من السوء ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. أتم آية سورة الروم وتتكلمون من أبنجد سبحانه وتعالى يا أهل الشيم أكان مزا دماكا ونقمنا أهل الشيم آيون أبنجد السيطان بكبة أموسى تكلمون كمك أيتكتا to aure kire zan turo wani alkhairi ne da Allah yake azurta mutum da shi ta hanyar halatta masa daɗaɗɗen abubuwa na rayuwa mafi daɗin abu da Allah subhanahu wata'ala ya halatta wa mutum shi ne mace kamar ita yadda mutum ita ma Allah ya halatta mata namiji a bisa ƙarƙashin tuta ta aure bisa ga sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai dai shi aure baya yiwuwa a hankalce da kuma a shari'ance a yi shi haka kawai dole sai an lura da wasu abubuwa wanda suke da alaƙa da haƙƙin wanda ya aura a kan wacce take aura da kuma haƙƙin ita wacce ake aure ɗin a kan wanda ya aure ta yadda Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul nisa'i a cikin suratul baqara yake ce mana walahunna mithlu alladhi alayhinna bilma'ruf lallai mata suna da wato tagomashi na haƙƙoƙin da suke jira a sauke musu daga ɓangaren mazajensu irin yadda Allah ya tsora musu haƙƙoƙi da yawa yau da za su sauke shi a kan mazajensu wannan ya nuna mace tana da haƙƙi namiji yana da haƙƙi shi macen haƙƙin mace ita macen haƙƙinta a kan namijin yake shi ma namijin haƙƙinsa a kan macen yake don haka to dole ne ana buƙatar a sake faɗakar da mutane hanyar da ya kamata su yi wajen sauke shi wannan haƙƙi wannan shi ya sa wajibi ne mu fahimci waɗannan haƙƙoƙi musamman abin da ya shafi ƙauna da kuma jajircewa wajen zama da juna bisa amana da kuma kyautatawa domin wannan shi ne ke tabbatar da ɗorewar aure kamar yadda muka sani shaitan ya rantsuwa a gaban ubangiji ya ce la'aqudanna lahum siratal mustaqima lallai na sai na zaune musu dukkan wani tafarkin ka madaidaici to daga cikin tafarki madaidaici da yake kai mutum zuwa ga Allah akwai kyautata zaman aure to shaiɗan yana zuwa ya kankane ya kutum kutum ya kitin kitin ya hana miji da mata zaman lafiya domin ya hana su samun yardar Allah hadisi ya tabbata a cikin sahihu muslim daga jabir ɗan abdullahi Allah ya ƙara yarda a gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna iblisa yadhu arshahu ala al-ma'i lalle iblis yana sanya gadansa na mulki akan ruwa kuma ya ba'su sarawa sannan sai ya aiki rindinoninsa na shaytanin fa adnahum minhum manzilatan a'zamuhum fitnatan idan suka tashi dawo masa da rahoto in dare yayi to wanda yafi kusanci a gare shi shine shaytanin da yafi kowanne fitina da rura wutar bala'i tsakanin mutane yaji adun fa yaqul nazala fi tsayar da cin shaytanin zai zo wajen babban shaytan ya ce fa antu kaza wa kaza ni nayi kaza nayi kaza nayi kaza wato na sa mutane sun yi kaza sun yi kaza fa yaqulu sai ce ma sana'ta shay'a to me kai ai ba abin da kai ثم يجيء آدم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته بل قال وانا بصير ان ربط اكانن كما تسا فيبنيه فيبنيه منه تشيء ان يقارى مثل جرما يقول شيء كسر شيء ويقول نعم انت اي للي اي انت اكبر انت ادنى كيف تكون كنتي زوا غيري kuma kiran lalle shaytan yana nan dil mirsal wajen ganin cewa ya hana mata da miji sauke nauyin da yake kan su na wajibi na haƙƙi wanda shi da shi ne Allah subhanahu wataala zai yarda da su to shi yasa Allah subhanahu wataala ya tsora haƙƙoƙi akan maza ya tsora haƙƙoƙi akan mata ya kuma haɗa maza da matan gaba ɗaya akan mutum haƙƙoƙi daga ciki kamar da muka sani dole dai baya halatta ga namiji ya auri mace sai ya ba ta sadaki Allah yake wa atul nisaa sadaqatuhunna nihla fa in ibna lakum an shay'in minhu nafsan faquluhu hani'an mali'a ku ba wa mata sadakin su wanda sadaka ce ubangiji ya wada ta muku ku ba su ita kyauta fa in ibna lakum an shay'in minhu nafsan amma idan suka yafe muku wani abu a cikin sadakin suka ce sun yafe ba sa bukata to faquluhu hani'an mali'a fa in sun wannan sadaki ay muhammadina mar'ina kuna masu jin dadi da saukin cin wannan abu haka ubangiji yake fanki hunna a cikin suratul nisa bi izni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf ku auri matayen naku amma da izinin danginki dan haka bi harata mace ta aurar da kanta ba dole sai ta hanyar waliyinta amma idan kun aure su ku ba su sadakin su bil ma'ruf bi sa'ayyad al'ada ta yanka gurgudan girman mace gurgudan sadakin ta gurgudan mutuncin ta da daraja ta gurgudan sadakin ta ubangiji ya faɗa a cikin suratul nisaa fa'atu hunna ujurahunna fariida ku ba mata ya sadakin su tila da Allah ya yanka ya ba su in dai ya za ku aure su don haka idan ka ba wa mace sadaki to ya zama nata haramun ne ka ci sadakin nan nata mana haramun ne ka yaudare ta ka karɓa sadakin ko ka maka mata akan sai ta baka ita kuma ta ji kunya ko ta ji tsoro ta dawo maka da sadakin kai kuma ka cinye to in ka ci haramun ne ubangiji ya ce wa in aratum istibdala zawjin makana zawjin mu'ataytum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'a ata'khudhunahu buhtanan wa ithman mubina wa kayfa ta'khudhunahu wa qad aqda ba'dukum ila ba'din wa aqadna minkum mithaqan ghaliza Allah anan ya sifanta cin ya sadakin mace da wasu suke yi da zalunci a matsayin buhtana wato wani babban laifi ne mai kama da kage wa isman mubina da man da babban laifi ne girma hadisi aka baka a cikin sahih bukhari da sahih muslim da Anas dan Malik Allah ya kare da a gare shi yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallama lokacin da Abdurrahman dan Auf ya aure yanzu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya rasulullah tazawwajtu imra'atan zai manzo Allah ce ma azdaqtaha me ka bata sadaki sai ya ce wajna nawatin min zahabin na sa an auna ƙwayar zinariya ne aka dauki ƙwallon dabino aka dora da aka duba aka ga jiran din su sai kuma aka dauki wato ainihin zinariya da ta daidai da wannan jiran din aka bata wanda sadaki ne babba a wannan lokacin dan haka shi yasa malamai suka haɗu akan suka yi ijma'i akan cewa tilas ne miji ya bawa matarsa sadaki wannan shine abu na farko da ya fara wajaba kuma shi sadakin nan yana zama ne girma a ruf shi kuma al'urfu ya kasu kaso biyu abu na farko yana koma zuwa ga yanayin halin miji liyunfidu sa'atin min sa'atihi wanda yake da yalwa da wadata to ya bayar gurgurdan yadda Allah ya yarda masa ya wada tashi wa man kudira alaihi rizquhu wanda kuma yanzu arzikin sa bashi da yawa kan yusuf min ma ata Allah to sai ya bayar ta gurgurdan abin da Allah ya bashi sannan abu na biyu kuma ana duba ita yarinyar da yanayin ganginta ba sharadi ne dole sai mutum ya ba wa matar da sadaki iri ɗaya ba akwai wacce yanayin ita kanta matan yanayin sadakin da za a ba ta shi ne abinda ake cewa a cikin musulunci nikaa sadaqul mithl wato sadaki wanda ya yi daidai da kima watakila idan ka samu yarinya a gidan wato iyaye masu matsakaicin arziki wanda watakila ma ba ta yi makaranta ba kila ma ana tsura mata sallah kila ma ba ta sauke Qur'ani ba watakila ma kuma a unguwar in ana yin la'akaci abu layi a yi lissafin masu kyau a unguwar watakila ita tana can baya baya Allah sarki kaga ba za ka ce sadakinta zai daidai da wacce ta fito daga babban gida gidan shugabanni ko gidan mawadata ko gidan malamai wacce sai da ta yi digirin girma ta gama watakila kuma in ana lissafin mata masu kyau ita ce ta fi kowa kyau a unguwar ko tana cikin mafiya kyawun unguwar kai ka san lokacin da ka je neman auren nasu kila kan ka je ma wani ya riga ka zuwa aka zaɓe ka wannan idan lokacin da za ka auri waccan ka ba ta sadaki 50,000 don ka ɗauki 500,000 ka bayar a nan ba za a ce maka wai kayi ba kai adalci sai dai amma ba a sadakin take ba dukkan su abu in za su yi su shiga aljanna shi ne su bauta wa Allah kar su yi shirka da shi kuma su yi maka biyayya idan wacce ba ta ba ta sadakin da yawa ba ta fi biyayya ita za ta riga shiga aljanna in biyayya ku ta zama ɗaya kuma Allah ba zai fifita su ya ce ai wannan ita ƴar manyan mutane su wannan ƴar mutanen da ba manya ba ce hadisi ya tabbata kamar yadda al-Imam al-Hakim ya rawaito a cikin Mustadrak bi sanadin sahih wa faqahu az-Zahabi wa al-Albani magana kuma yake cewa inna a'lamu dhunubi 'inda Allahi rajul تزوج امرأة فلما قضاها جثه منها طلقها وذهب بمهرها مازال يكي توامتي جرمان ذنبي أولا الله رانا القيامة شيني ذنوب المسلم دا يعور مكي بيغم بيغم بقاسة فيزداء انسا لإتا فيكم يسكيت فيكم يقاسة لكن ورجل استعمل رجلا فذهب بأجرته وقوم مسلم دي أول قادر كل إبرا يأي أيكي shi kuma a madadin ya ba shi kuɗin sai ya hana shi kuɗinsa wa rajulun wa akharu yaqtulu dabbatan abada da kuma mutumin da zai zo ya ɗauki dabba ya kashe ta saboda wasa kawai wai don wasa sai haƙƙi na biyu da ya zama wajibi miji ya kula da shi kuma ya ba wa matarsa shi ne ya kyautata zama da ita in ya aure ta abin da ake nufi da kyautata zama kuma shi ne ya zame mata uba domin ya ɗauko ta daga gidan iyayenta a da mahaifinta shi ne ke kula da tarbiyyarsa amma yanzu dole shi ne zai kula da tarbiyyarsa sawa an faɗa a wurin ɗaurin aure ba a faɗa a wurin ɗaurin aure ba wannan baya cikin abin da yake wajibi ne a faɗe shi a wurin ɗaurin aure kuma faɗarsa ba haramun ba ne yawanci yanzu in ka je masallatan ɗan izala ɗaurin aure na wani kawai ɗaurawa ake ba a cewa komai wannan ya yi daidai da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu kuma in ka je masallatan ɗaurin aure sai an gaya wa mutum to ka san dai yanzu tara ta yi auren ka haka ne eh haka ne wa gaya wa masa shi wanda ya aura ciyar da ita da shayar da ita da tufatar da ita da tarbiyyarta da kaza ya yarda sai waliyinta ya ce eh to sannan sai a ba shi aura wannan ba haramun ba ne kuma wannan baya ɓata ɗaurin aure ba kuma ya cikin abin da za ka kira shi ma da suna gida tunda shari'a ba ta ce kar a yi ba ta ce a yi shi kuma wa'azi da faɗakarwa a ko'ina ana iya yin inda zai iya zama gida in aka sa shi sharaɗi na ɗaurin aure misali ga wani zai zo ya ɗaura auren bai ba bai faɗi waɗannan abubuwan ba a ce aurensa bai ba to wannan sai a ce wa ya faɗa ya ce aure bai ba kyautata abokantaka shine da farko ya zama masa uba, domin tana buƙatar uba ko da kuwa ta fi shi shekaru, amma Allah ya tsora alhakinta a kansa. Wanda a da in za ta bar gida, in za ta fita gida sai ta tambayi mahaifinta, to wajibi ne koya mata ita ma za ta fita gida sai ta tambaye shi a matsayinta na mai kula da tarbiyyarta, ya kula da lokacin sallah, shin tana yin sallah ko ba ta yi, kuma ya kula ta iya alwala tana yi daidai ko ba ta yi, ya kula da yadda take magana, shin kuwa a maganarta akwai gyara. Misali kamar mu ɗinnan Hausawa ne, shin Hausar da suke yi irin Hausar da ya kamata Bahaushe ya dinga yi ne? Musamman mu a Kano muke, a Kano in ma ƙaddara a cikin gari, to shin Hausar da take yi irin Hausar ɗan Kano ce ɗan cikin gari ko tana buƙatar gyara? Wani lokacin za ka auro mace amma an tsaye sai ta dinga maka Hausar gwarawa, ya saboda misali yanzu ai gayu ake yi. Wanda kuma duk wanda ya kula da yanayin yadda 'yan gayu suke fashe-fashe ne da su, bawan Allah ne yake da kuɗi, yana aiki a Abuja ko a Kaduna, ya samu kuɗi da yawa, sai tunanin cewa ba shi a madadin ya dawo Kano ma ya samu wata 'yar Kano, ai bari ya je can ya tsallaka jihar Taraba, akwai wani gari can ƙarƙashin wani local government da ake kira Fusar Dauna, ya tsallaka dutsen Mangala ya je Gyambo ko ya je Gurugu ko ya je Maya Daga, sai je ya samu wata irin matan nan masu kamar buzaye, masu kamar Larabawa, sai ya ɗauko ta ya ba ta abinci ya sa ta a makaranta. To ita kuma yadda ake Hausa a garinsu, irin Hausar garinsu ake yi, mace wani lokacin sai a mai da ita namiji, namiji a mai da shi mace, yau da gobe wani ma ya auro wata matar, wani ma ya auro, haka matan sun taru irin waɗannan da yawa, an musu ƙaton gida, an sayar musu manyan motoci, da shi kuma wani ya ɗau matarsa daga nan ya tafi da ita, ta haɗu da waɗancan matan, yawanci matan ga irin Hausar da suke ita ba sai suka kiranci da wannan Hausar, suka hayayyafa ta haifi 'ya'ya, wacce ma ta haifi 'ya'ya, sun haɗu gaba ɗaya, 'ya'yan sai suka taso suka diga Hausar da iyayen suka bi, sai ta kuma 'yan nan sai ta tafi jami'a, sai ita ma wannan 'yarka da take nan garin a cikin gari sai ta tafi jami'a, sai ta ga wannan 'yar masu kuɗi ce, 'yar gayu ce, ga irin Hausar da take, sai ta zuci cewa duk wani ɗan gayu ko a ina yake ma ga irin Hausar da ya kamata ya yi, saboda haka sai ta zo gwasa sai ta dinga wannan Hausa. Ita kuma 'yan unguwar da basu je jami'a ba suna ganin ita kuma 'yar jami'a ce, 'yar gayu ce, ita ma ga irin Hausar da take, sai wasu su ma su koya, sai ya kusan unguwa gaba ɗaya an mai da Hausar ta zama irin Hausar da ba da Hausar mu gaskiya ba. To jama'a ba haramun ba ne, amma dai a matsayinka na Bahaushe idan ka ga cewa wannan ɗin bai dace da yanayin ɗabi'ar al'adar jama'a ko wato sai ka gyara mata, musamman in ya zanto tabbas wanda yake rayuwa a yankin Gongola ya kamata ya koyi Hausar ne, a wanda yake rayuwa a irin wannan yankunan namu na Hausa bakwai. To ta yaya to kuma ni ina Hausa ta irin ta nan, sai kuma in bari in je in ɗauko Hausar da su da kansu ƙoƙari suke su koya a wajenmu, wanda wani abin ma sai mun gaya musu. Amma idan kuma ka zo gari ka zo ka tarar da kowa da jela, to in babu shekarun hutun ma sai ma ka ɗaura. To kyautata zamantakewa shi ne ƙoƙarin gyarawa mata dukkan abin da ka ga ta yi wanda yake ba daidai ba. Abu na biyu kuma kasful aza, al-ma'ashar su bil ma'ruf yana tilasta dukkan abin da kasan zai cuce ta, to ka raba ta da shi, a nan kula da lafiyar ta ya shigo. Wajibi ne in matarka ta ce karta yana ciwo, ka tsaya ka yi iyayenka gwargwadon yadda za ka iya yi ka gane me ya janyo ciwon kanta, kai da ita ku yi ƙoƙari, in ta kama ku je asibiti, in ta kama ku yi tambaya, in ta kama ku yi bincike, in ta kama ku tsaya ku yi nazari, har ku gane ta yadda za ta ji a cikin zuciyarsu cewa lallai ta damu da rashin lafiyarta. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa matansa, ana saura an kwanaki kaɗan ya rasu, bai ci saura kwana tara ba, ya je makabarta ya dawo an kai gawa a baki. Suna dawowa yana shigowa gida na Aisha da ta gan shi ba a yanayin da ta saba ganin shi ba, sai ta ce masa wa sa wayo Allah kai na yana ciwo. Ta saba in kanta yana ciwo, manzon Allah zai tsaya sai ya tabbatar da cewa ta fita ga wasu. Sai manzon Allah ya ce wa ana wa ra'asa, ni ma kai na ciwo yake, ni ma kai na ciwo yake. Malamai suka ce anan saboda ba ta saba jin manzon Allah ya ce ba shi da lafiya ita ma, ta ce ba ta da lafiya shi ma ya ce ba, ko me yake yana tsayawa ya saurare ta. Dan haka shi yasa ta tabbatar da sako lallai abin da yake da mu da Allah kuma babba ne. Shi yasa malamai suka ce to wajibi ne ga miji ya tsaya ya tabbatar da cewa duk abin da zai cutar da matarsa ya hana mata shi. Ya zama abokinta mai ido mata cewa baya halatta ga miji idan dai ba larura ta neman ilimi ko neman arziki ba ko sauke haƙƙin al'umma, kamar bayar da ilimi idan ba zai cutar da iyalinsa ba, kamar jihadi domin ɗaukar kalmar Allah. In dai ba irin wannan ba, bai halatta mutum ya dinga fita yana barin matarsa da kewa ba, domin tafiya ya barta da kewa zai sa ta yi wani tunanin wanda yake ba shi ke nan ba. Ana so miji ya zama kamar abokin matarsa, ya dinga mutunta tunaninta kamar yadda aboki yake mutunta tunanin abokinsa. Da yawa a gida sai babu mutum ta ce masa wani abu ko ba wani ta ce masa wani abu ko ƙaninsa ko wanta ka ga ya ƙi yarda, amma sai abokinsa ya gaya masa sai ka ga ya yi. Kana so matarka ta zama abokiyarka a cikin gida, kuma abokinka ko laifi ya yi ƙoƙari rage ka fitarta shi ƙarfa mai a fili. Shi yasa ma Bahaushe yake cewa abokin kuka ba a koyar masa mutuwa, abokin cin mushe ba a koyar masa wuta. Don haka matarka ta zama ita ce babbar abokiyarka da za ku dinga tattaunawa kuna shawarwari kuna al'amuran da suka shafi rayuwa. Kada ka bayyana a gaban matarka kamar yadda mai gida yake bayyana a wajen yaranka. Ana buƙatar haka lokacin da hakan ne ya zanto zai taimaka, amma ba a so a kowane lokaci miji ya zama tsakaninsa da matarsa kawai ba da umarni da kuma hanin karfe kuskuren kita ba. Wannan yana janyo wato wofin ta haƙƙi na al-mu'ashar su bin ma'aruf, tunda ita ma akwai abin da Allah ya tsora masa na tilas a kanka wanda wajibi ne kai maka shi. Sannan a al-mu'ashar su bin ma'aruf yana tabbatar da rashin jinkiri wajen yin abin da ya kamata a yi. Lokacin da matarka take neman wani tallafi, sawa'un na tunani ko kuma na tagomashi, misali azumi ne ya taho take so ta yi irin abin da kowace mace take yi wa mijinta, ko kuma tana da ƙarancin abin hannu kuma iyayenta suna da ƙarancin abin hannu, sai zanto a al'adar cikin gidanku kai ne kake taimaka mata ta yi, za ta canja kwanukan ɗakin da take ba zuwa mata abinci, za ta canza abubuwa a cikin kuma kana da halin yi. To al-mu'ashar ta girma aru tana tilasta maka cewa kar ka dinga mata jinkiri. Misali ta je ta yi maka bin gaba ɗaya an duba an ga naira 40,000 ne zai isa a canza flag, a canza cokula, a canza kofuna, a ɗan gyara kicin. Sai ta abin da take so so take yi sati ɗaya kafin azumi, saboda a wannan lokacin kuma za ta karwar tunanin abubuwan da za ta dinga yi da yadda za ta ƙara kayan sai rusunta. Sai ta gaya maka tun sati huɗu kafin azumi don ka shirya wuri, kai kuma kana da halin da za ka iya yi, kuma ta san kana da halin, Allah ma ya sani, ka san ta sani kuma. Sai ta bari sai ranar azumi sai ta ba ta wannan ya saba wa al-mu'ashara ta zama a sai dai idan halin ne ba ka da shi, to wannan fa la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha, Allah bai dora mutum mai wani ba sai iya abin da ya bashi. Allah yana sa wa ashiruhunna bil ma'ruf, ku zauna da su zama na mutunci da kirki irin yadda aka saba. Al-Imam Ibn Kathir yake cewa ai tayyibu aqwalakum wa idan za ku musu magana ku kyautata magana ku kyautata ta, wa hassinu af'alakum, ku kyautata ayyukanku, wa hay'atukum, hatta jikinka ma ka gyara shi. Domin Abdullahi ɗan Abbas yake cewa inni la atazayyanu li zawji, wallahi ina yin kwalliya don matata ta gani, amma uhibbu an tatazayyana li, kamar yadda ni ma nake so ta yi min kwalliya. Kana so ta yi kitso, ta fito ta yi kyau, ko kai ma ka dinga tunanin cewa ita ma tana son kai aski kai kyau. Kana son ka ji jikinta ba wari, to ka sai mata turare, kuma kai ma ka dinga gyara jikinka. Kana so ta dinga murmushi da fara'a, to kai ma ka dinga mata murmushi. Ba ta son ta daka mata kwa, to kai ma ka daka mata kwa. Kana so ta zama mai gaskiya da amana, to kai ma ka zama mai gaskiya da amana. Kana so ta dinga shawara da kai al'amuran rayuwa, to kai ma ka dinga shawara da ita al'amuran rayuwa. Wannan shine abin da Ibn Kathir yake ma'anar wa ashiruhunna bil ma'ruf, fas'al anta biha mithlahu, kamar yadda Allah yake wa lahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf. Maza sallama kamar da yake cikin sahih Ibn Hibban yana cewa khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi, mafi ficinku har a wajen Allah shi ne wanda ya fi kyautata wa iyalinsa a cikinku, ni kuma ni na fi ku kyautata wa iyalina. Wanda ya zama wata ala yana cewa a cikin Suratul Baqara, at-talaqu marratan fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan, shi saki wanda shari'a ta yarda da shi, wanda kuma an za a iya yin komi shi ne wanda aka yi ɗaya aka tsara yin ɗaya zama sau biyu. To in dai har mutum ya saki matarsa, ko kuma bai sake ta ba fa imsakun bi ma'rufin, to ko dai ya rike ta riƙewa ta mutunci da kirki, ai tasrihun bi ihsan, ko kuma ya sake ta saki wanda yake ba mugunta a cikinsa. To sanin Allah fa imsakun bi ma'ruf, al-Imam al-Qurtubi a cikin tafsirinsa yake cewa وذلك توفية حقها من المهر والنفقة. أبنى أكي نجل إنساكم بمعروف شيني كباتا أبنتي كتير دئتك كشي ما تكوئي يدعك كابا وما كباتا سداك انت وإلا إنكم بها كبا. مزالة صلى الله عليه وسلم أكي سوا أكي وأكي أفوان إمام القرآن يكي سوا ألا يعبث في وجهها بغير الوجه, kuma kar ka shigo gida kamar ka ta fuskar ka haka kawai ba tare ta yi maka laifi ba. Akwai namijin da zai shigo gida ya dinga muzurai wai a lallai sai matar ta ji tsoronsa, to bai halatta ka shigo ka dinga muzurai haka kawai ba, in ba laifi kai ba, kada laifin wa zai shafe ta. In an ɓata mare a kasuwa ko a wurin aiki ko yanayin garin ba daɗi, ana cikin wani yanayi da hali, to kar ka zubbuge mata wurin masifa da bala'i da ta taɓa kashi kenan, ka dinga masifa kana masifa, wannan baya halatta. Wallahi ya kuna fazzan muba'atu ka zama masifaske, wala ganizan mai kaushin ɗabi'a wanda jira kake ta taɓa ka kai mata rafi. Mutum ya shigo gida ta tambaye shi a kai maka roman kayan, da can tambaya ta suke yi yin cikin kyan wani kayan ba da ƙafi. Abinci za a fara kawo maka ko ruwan wanka wanda kika ga dama, wai shi saboda kasuwar ta maka baƙon na zai yanzu ba shi ta ba kanta ba, ba kuma ba ita ta kan zuwa man ba. Wannan ayar abin da Imam Qurtubi ya faɗa kenan, Allah ya bukanta da dama. Saboda wajibi ne ka ji tsoron Allah, kashirar maza Allah sun salama ya yi na cewa wa kan su bin nisa'i khaira fa inna hunna kulikna ko fa inna hunna awanin indakun, ku ɗau wasiya ta kyautata a dan haka ku kyautata wa matayenku bisa wasiyar Annabi sallallahu alaihi wasallama, domin su matayenku abokananku ne masu taimaka muku a cikin gidajenku, kuma kun kamo su ne kamar ribatattu ne a hannu. dan haka shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai tsallan a lokacin da ya kudu a lokacin hajjin Ramadan sallallahu alaihi wa sallam daga cikin abubuwan da suke cikin ma'anar wa ashirun na bin urf akwai taukatawa a komai ko rashin lafiya take yin ka kai ka asibiti karka je kana sa saura kuma ki je ki yage baki ki kai wa mutane kun kan allura a'a to tsaya masa ko in tana da ciki ka kirce daɗina da ke kimfiya gaunin kimfiya kaza a ji tausayinta idan ta numfasa karka nuna mata cewa ta fiye lambai nuna mata cewa ai kina ma ƙoƙari gaskiya ina ganin ƙoƙari shi wannan abu ai ba sauƙi ne da shi ba dan ma Allah ya sauƙaƙe miki Allah ya ce nan yukramur rizq duk wanda ya zan an haramta masa fuskantawa yukramul khairu kullu gaba ɗaya an hana masa alheri annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yayi mana wasiya da kyautatawa matayenmu kamar yadda yake cikin sunan tirmidhi bi sanadin sahih yace akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan mu'minin da yafi kowa cikar imani shine wanda yafi kowa kyakkyawan halaye to kai ma ka zama mai kyakkyawan halaye a gaban matarka sai maza Allah ya ce wa khiyarukum khiyarukum li nisa'ihim mafiya zama zaɓaɓɓu a cikinku su ne waɗanda suka fi zama zaɓaɓɓu a wurin matayensu kun ga dai hadisin ummu zaki inda kowace mace ta gurka faɗin mijin wannan ta ce zauji hadisi ya kuma sayi muslim ya kashi a cikin kitabu al-fada'il bayan ya kawo fada'il ummu mu'mina aisha ta yi ce babu zikir hadisi ummu zaki sannan ya kawo hadisin da nadin sa zuwa ummu na aisha Allah ya kare da a gare ta marfu'an take cewa maza Allah kuma ya ba da labarin su waɗannan mataye goma sha ɗayan ko ita ta ba shi labari ya zo da wata riwayar sha ita ce take ba da labari ta farko ta ce zauji sun haɗu sun yi alƙawari a kan cewa ba wanda zai ɓoye labarin matarsa za su bayyana wa junansu labarin junansu labarin mazajensu ɗaya take cewa zauji lahmu jamalin ghassin ala ra'as jabalin wa'in la sahalin fayurtaqa wa la salimin fayurtaqa take ni miji na ba abin kirki ne da shi shi mutum ne mai wahalar yanayi shi ba daɗin zama ba ba yake jure masa shi kuma ga shi na fifatte yanzu ma sai zai sake ka sai ta fifanta shi da naman raƙuri ƙyamtashen raƙunin da aka yanka shi kuma aka ɗauke shi aka kai shi zan saman dutse shi dutsen ba sauƙi bare ka ce za ka iya hawa kuma ma an ka ce to bare ka jure ta haƙin naman bai sa ka karara karya ita kuma ta jin ta ce zauji ni kuma mijina wato ta ce ni kuma mijina mutum ne wanda yake mai wahalar zauta shi ne a yaya bai iya magana ba wanda in dai zai faɗi magana ma abin da yake so ya faɗa ɗin yana so ya yabo sai ya zagi rayaya babba ƙa'u ga shi wawa ne shi ba shi da tunani mai kyau kullu da'un lahu da duk wata cuta da kasar ana da ita shi ma yana da ita shajjaki aw sallaki aw jama'a kullun laki ko ya fasa miki kai ko ya cilla miki abu yanke miki jiki ko kuma ma ya miki duniya wannan ta zo ta ce ina ta su ba lallai a jere ba zauji ta ce mijina in akala la in zai ci abinci sai ya naɗa komai duk yawan abinci in kika sa masa ya tsaye ko in shara da shtar in zai sha kuma sai ya tsotse ko in faja altar da ya kwanta kuma zai ci shinge da sai barci wala yulijil kaffal ya'lam albar ba zai ɗan zuro hannunsa in ba ki da lafiya don ya jiya ya jikinki ba ba zai riƙe ki ya rungume ki ki ji daɗin jikinsa ba baya ba wata kuma ta ce zauji ni kuma mijina almasu masu arnab wa riku riku zarnab in zai shafi jikinki ko in kika shafa jikinka yadda kika san zuwanmu saboda kyau da laushin jiki da tsafta ƙanshinka ku kamar ƙanshin wani fure da ake kira su zarnab wacan kuma ta ce zauji ni kuma mijina kalaini fihama wato kamar dare ne idan yayi maka a bakin kogi kaga kada mutum akwai sanyi a bakin kogi amma sai ka tarar da la harra ba zafi wala qarra ba sanyi mai cutarwa wala makafata ba ka tsoron wani ya cutar da ke wala ta'ama kuma ba za ki kosa da zama da shi ba ana kuma sai ku tashi ta tabbas ko ta tara ta ce zauji ni ko kun ga mijina wato a take cewa ni kuma ni kuma mijina sunansa Malik wa take wani take zauji in kharaja inda fa in kharaja afi wa inda qala fahi wa inda qala fahdun wa in kharaja afi mijina in yana cikin gida kamar hamshakin zaki yake in ya fita kamar matashin zaki yake haka yake wannan ita ce tatara kenan take in da kala asadin in ya shigo gida da kika san zaki haka yake wa in kharaja fahadu in ya fita kuma kamar matashin zaki yake ko da amsa shi zaki in ya shigo gida ba ruwansa da hayaniya fadarsa a waje ne amma in ya shigo gida ayyansa sai ta hawa kansa matarsa ta dubure shi ba uwarsa to shi ma haka yake a gida salim alim idan ya fita yadda ka san saurayin zaki saurayin zaki ba shi ne wanda ko da bala'i zai yare wa abin da za a ta a gida kai zuciya wala yas'alu amma ahli kuma shi abin da ya saba ayyar masa baya tambaya wa ya san dama za a masa in ba a masa baya san uzuri ne wata wata ce ta goma ta ce zauji Malik mijina sunanka Malik wa ma Malik kun san waye Malik ta ce to Malikun khairun min zalik ai Malik duk ya fi waɗannan da aka faɗa ke lahu jimanu kathiratul mazarik ga shi da raƙuma in ka je wajen raƙuman nasu za ka tarar da majurƙusassu da yawa idza sami'na sautal mizhar da sun ji an buga molo aiƙanna annahunna hawalik to sun san yanka su za a yi saboda da baƙo ya zo sai a kaɗa molo to ana kaɗa molo to an san ma'aikata su abin da ake yi su je su ɗauko raƙumi su yanka to haka yake mijinta mai alheri ne ke ta goma sha ɗaya ce fita ta ce zauji Abu Zar'i ni ko mijina shi ne Abu Zar'i wa ma Abu Zar'i kun san waye Abu Zar'i a nasa min kulurin uzunayya wa mala'a min shahadin azudayya wa bajja'a min fa bajja'at ilayya nafsi wa yaqala min sai ta faɗa ta zo ta gama faɗar mijinta ta faɗi babin mijinta yadda take ta faɗi ƴar mijinta a gonar gidanta kai ta fi farta mijin sai sai dai daga ƙarshe kuma wata rana Abu Malik ya fita sai ya tarar da wata mace ne kama kaza ne kaza ne kama kaza ma'aha waladaini kalfa hadaini yal'abani birun manataini waye waye abdi ta ce sai kawai matar nan ta burge shi sai ya aure ta wa allaqani yanzu kuma ya sake ni sai na auri wani mutum mai kaza mai kaza mai kaza ta faɗi irin kuɗinsa da wadatar sa mu biyu ne ta ce amma duk abin da yake mini bai kai aku shi ɗaya ba da ake min a gidan Abu Zar sai mu zala ce to ni ma a wajen ki Nana Aisha kamar Abu Zar'in ne a wajen Ummu Zar'in sai dai ni ba zan sake ki ba to wannan shayar anan shi ne manzo Allah ya ji an ba da labarin mazajen wanne kyakkyawar kama wani kuma mai kyakkyawar ɗabi'a wani mara kyakkyawar ɗabi'a don haka wani lokacin miji shi ke rashin mu'ashara bil ma'ruf shi ke janyowa matarsa ta halatta mutuncinsa lallai mutum ya zama yana da sakin fuska da kyakkyawar kalma maza ba sallallahu alaihi wasallam ka nabi ke cikin sai musulmi yana cewa la ta karanna min al ma'ruf shay'an wa law anta ta'a falka bi wajhin qalil kada ka rena ayyukan alheri ko da an kaga dan uwan ko dan uwan ka ranka saka mai fuska to wace ta mutan canka da ka saka mata fuska sai take matarka matarka ita ta mutan canka da ka saka mata fuska ya zo a wata ruwaya ta sunan Abi Dawud wanda Sheikh Al-Albani ya inganta ta la ta qarna min al-ma'ruf shay'an wa in wa an tukallima akaka wa anta munbasitun ilayhi bi wajhika koda kai magana da ɗan uwanka ne kana mai sakan maka fuskarta fa inna zalika min al-ma'ruf wannan shi ma yana ɗaya daga cikin abubuwa na alkhairi saboda haka abinda ake so mutum ya zanto mai matukar sakin fuska ga matarsa abu na biyu kuma ka dinga zama da ita kana hira da ita kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da matayensa Allah kuma yana cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana lil azamati lil anfani billahi wal yawmil akhir sannan kamar da muka faɗa ka dinga mata kwalliya kai ma tana gani kada ya zama kwalliyar ka gaba ɗaya waje kake yi wa Yahya ibn Abdurrahman al-Hamdali Allah ya kansa lama yake cewa wata rana na zo wajen ɗan gidan sayyidina Ali Muhammad ibn al-Hanafiyya fa kharaja ilayya sai na ga ya fito waje na fi malhaqatin hamra ya saka wata gumjuma ko wani mayafi wanda yake ja wani fiyatu taqturu min al-ghaliya a lokacin nan wato gemunsa taqturu yana wato yana diga saboda da gani sai ka san an yi amfani da irin turare na angwayen nan da ake amfani da shi a wancan lokacin ya fito daga wannan walhiyatu gemunsa taqturu min al-ghaliya wato ainihin yana diga daga irin wannan abin da suke sawa a abunan din su yace to sai na tambaye shi sai nake cewa ya na ga maka haka kuma ko wani abin ne ya faru saboda mamakin irin halin da ya dan shi a ciki irin halin da ya burge shi ko kuma kamar yana tunanin wato ko wani ko wani waje zai ko fitowar da ya ne ya sa ya wannan shiga sai ya tambaye shi da ya ganshi a wannan yanayin fa qultu lahu ma hadha sai nace masa wannan fa fa qala sai ya ce inna hadhihi al-milhaqata al-qatha alayya imra'ati wa dahanatni bi tini mata ta ce ta bani wannan jarbin jimar ko wannan mayafin ja kuma ita ce ta yi min ta shafa min mai a gemu na wanda yake hada da turare wa innahunna yashtahina minna ma nashtahi minhunna ta ce ka san mata irin abin da muke gani a tattare da su ya ba mu sha'awa to su ma suna ganin irin sa a tattare da mu ya ba su sha'awa na kawo mana magana Allah ya dan Abbas sai ce cikin tafsirin Qurtubi yace inni uhibbu an atazayyana li imra'ati kama uhibbu an tatazayyana li nakan so in yi wa matata kwalliya kamar yadda ni ma nakan so ke mun kwalliya wajibi ne ka nuna wa matarka soyayya da ƙauna shi ma na su amma shi ta bil ma'ruf ya aka ce soyayya da ƙauna shi ne ka yarda ta shiga cikin zuciyarka ka buɗe zuciyarka ka bar ta shiga ciki hatali ma an ka san baka son mata karka aure ta ba wanda ya tilasta maka ka aure ko wata mace ko iyaye zai halatta su tilasta wa ɗansu ya aure matan da baya so in har kina so ya aure ta to su koya masa santa ai ana tarbiyyar su ana dafa so a zuci a dinga ba shi ruwa har ya yi tsoro ya fito idan kana so ka gane cewa kana son matarka shin aka abata sunanta ya kake ji a zuciya in har ka ji cewa an ambaci sunanta kana jin kamar an ambaci sunan kowa da kowa ne to gaskiya akwai saura a wajen son matarka da kai amma in kana son ta za a ga sunanta koyaushe yana cikin zuciya ka fa duba yanzu ka ga saurayi budurwa zai yi amma fasuwar ɗinsa ma sunanta ne pin code ɗinsa sunanta ne kuɗi ma in zai je ya ciro yadda wani ma wallahi ko yadda yake wasa annabi salati baya tuna sunan matar ya je ATM ba da sunan ta yake buɗe ATM Facebook ɗin sa da sunan ta yake buɗe shi ba ma da sunan Allah to ba a zo dai ka so ta irin fiye da yadda yake sunan Allah ko abu na a'a amma dai ya zanto sunan ta ma an faɗa sai ka ko daga nesa ka ji an ce wance ka ta juya ka ji ko ita ake nufi ne abinda mutarabbi yake cewa kenan yace arqun ala arqin wa mithli ya arqu wa jawan yazid wa azratun tatara arqu ma la hadarqun aw tarannama qa'irun illa al-fanis wa li fu'adin shayyiq yace na rasa bacci na kuma rasa bacci jiya da shekaran jiya da wasatin da yake ma haka ne yace ko da yake mutum iri na da yake soyayya ai ya iya rasa bacci ga marari da gege yana karuwa ga hawaye yana zuba wal iyaba ta taba jiftawa ba ko tsuntsu yayi kuka sai na jiya an ga ko zan gaka shi ya dan yi nisa da ita ne ma amma yana ta gejanta wani ko abin shayiku yace zuciya ta kullum shauki take ina so in ƙara ganin ta ai zaka ji musu ya in suna magana a kan soyayya ai kakan faɗi irin yadda mutum yake haske ma in ka gani in dai ka saba ganin sa a wurin ta to in ka gan shi sai ka dinga tunani ko ita ce aminta da kuri jiranin bibi salamin mazasta dam'an jiranin muƙlafin bidan saboda ka sani waɗansu ƴan maƙwabtanka mata da suke bi salam shine ka cakuɗa jini da hawaye da yake fitowa daga idanka ne an tabbatar rayuwar min tilqa'i kazimatin ko kuma in iska ce ta taso ne ta can hanyar kazima sun ce ba ta iraki ba kazima ta hijab wa awmadal barqu tibbal ma'i min idan saboda soyayya ce yana ba da labarin irin soyayyar dan adam amma sai ya kauce ya koma zuwa soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fama da ainihinka in kulta ku ba hamsa me yasa idan ka ne an ce tsayar da hawaye wai a lokacin ma yake ƙara zubar da hawaye wa mali kalbika in kulta safi yahimi in yi zan baka kusa da ita Allah Allah kace ka koma kullum tunaninka kake shi fa wannan zuwar ƙananan san matar tayi wallahi ma tsala'at shamsun wala gharabat illa wa zikriki maqrunun bi amsaki na rantsi da Allah rana ba ta taba fitowa ko ta faɗi ba sai an bakanci yana nan a cikin zuciyata wala jalastu ila qawmin uhaddithuhum illa wa anta hadithi bainahum lati ba ta taba zama a wajen mutane ina muku hira ba sai da ke nake rudewa da ke nake rufewa amma su banda yana yin alhamdulillah bayan da wannan da addu'a banda su wala hawaitu li shurbil ma'i fi ka'atin illa ra'aytu khayalan minki tilka yake ban taba daukar ruwa zan sha a kofi ba sai na ga kamar hoton ke ne a kofi majnun laila saboda tsananin san laila da yake a daji ma ya gaba rewa ya ga sai masa kama da laila ya tsallaka garken bare yake cewa lillahi ya gaba ya tilka ai ulna lana laila ya min kunna am laila min al bashari dan Allah ya ku bare yinnan na jejin nan tambaye ku mana wai ita ma laila da ma barewa ce ne ta shigo cikin mu ko kuma dai ita mutum ce kai kama da ku saboda tuna ta da yake a zuci yana sallah an tafi da shi maka wai ko zai samu sauki ya warke kawai sai ya ji wani ya kira wata laila daban kawai sai zuciyarsa ta buga sallar asuba yake amma bai san raka'a ne ba shi ya ce ta wallahi ma la adri idza ma zakartuha a tantai musallaitu duha an samaniya ita wallahi ni na tuna ta ma ko da na tuna ta ma na kasa tantance wai raka'a biyu ne asuban nan ko raka'a takwas Allahu a'lam shi dai ya ji ayi sallama to ba haka ake so kai ba amma abin da ake so shine saboda tsananin kaunar da barka da inaji kaunar da zaka nuna ba kake don so kullun tana cikin zuciyarka tana kusa da zuciyarka da tunaninka sannan kuma kada ka dinga tunanin cewa zaka yi nisa da ita ka dinga Allah 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 ka samu tafiya kai kai ka huta da wannan wani fa ya shigo ya tarar da matar ta a labaran da ake bayarwa Allahu a'lam bi sihhatiha yau ya same ta tana bacci kawai ya kalle ta ce alhamdulillah alfitna tunaima a fitna kai bacci to ai ka san hadisi ne da mu ai sai ko ta juya ashe ba bacci sai ba sai ake cewa ne sakare ta yi wata kalma ta fi yaza ce ko ashe sakare ta yi eh kawai tana cewa yana cewa alfitna tunaima sai ta zo ta ce la'ana Allahu man aykaba Allah shi ne wanda ya tashi fito to kaga anan ba su ne yake eh kaga sai ai ta kai adama ta sai ya zage ta hakkin ba irin cin mutuncin da ya rasa to abin da ake so zama tana zuciyarka idan ta nemi ka zo kai nisa da ita to ka kokari ka zo din kar ta rubuta ma wasiƙa ko ta buga ma waya da shi za ka da ka ce to ai kina kika ina ruwan ki kan yadda wasu suke dama zuciyar a zalzala take a wannan rubutawa ta kai tana masoyinka ya tafi yaki an tura shi yaki ba a sarrar sai ta ba amma Bishr bin Marwan baya bari a lokacin mutum a tura shi riba'i kuma ya baro wurin in ka baro wurin za a kama ka a kafe hannunka a sa maƙusa a kafe nan a tsire ka haka ake wancan ita kuma ta san haka ake yi ya ta rubuta mana fiqa ta ce dan Allah na daɗe wannan ka ina so ka zo inda ka sa ka ido ba ya rubuta mata amsa ya ce laula makafata bishr أو عقوبته أو أن يشد على كفي المسمار إذا لعقلت ثغري ثم زرتكم إن المحب لمن يشتاق الزوار يتبارنا جزء من بشر بن مروان با دوكما عقوبة جزيم كما أن أوران كر أكفي من هنونا دوكوسا أكشيني دانا بر إند أكبرنا إن يغادي إن جري نزوم بيرتك لما سوئينا سوئي بنجا جنم ما سوئين كينا رياسة أنا باتت تشيتي والله با وسوئينا رياسة كتشي تشي ليس المحب الذي يخشى العقاب ولو كانت عقوبته في إلفه النار إن المحب الذي لا شيء يمنعه أو تستكن ومن يهراجه الدار كي أياني تشي وكان مسوهيني وكان أخو مجلس قرآن أكم وندا كتشي فوك شاوهانا مسوهيني كتشيني وندا خودا hukumar da za a yi kona shi za a yi a wuta ba abinda zai hana shi ya gaya ga shiga inda masoyi ta yi ya ta ce ga amsar da kaba yana gani kawai sai maza maza ya rubuta astaghfirullah idh khiftu al-amira wa lam akhsha alladhi ana minhu laysa muqtadir ghayru muqtadir fa sha'anu bishr bin lahmi falyuqtadihu aw ya'fu aqwa amirin khayru muqtadir yace na ina neman gafara Allah da nake jin tsoron wani sarki ma ba zan ji tsoron shi Allah ba kai zan tafi inda wacce nake so in ji shi ya ce bishir ga na mana nan ya yayyanka yau abin da ya ga dama da shi da aka kawo da ya ka dawo ya zo ba da da yana zuwa ba da kwanan ta biyu a wurin matar shi kenan sai makayan tsurku suka je suka faɗa suka ce ai ya gudu aka kama shi bishir ya sa aka kawo ice za a tsire shi za a kafa kuso shi a kashe shi kar aka yi sai ce da Allah shi yana da magana shi ba ga yadda aka yi bishir ya ji waƙar nan sai ce je ka nema ka abuwa da ka kace ma albarkacin masoyin ka saro da soyayya da aka kai ma duk inda kake ka dinga Allah Allah ka dawo wajen makarta wannan shine ka nuna maka soyayya da kauna to ana so ka nuna maka kauna da soyayya ba wai ka so ta kawai ba ka nuna mata sayyidina ali ya shigo wata ran ya ga wata matarsa da asuwaki tana goga bashinta kawai zai bata rai ne kicin kicin tana kallon ka kuma zai murmushi kawai sai kalli asuwaki ya ce habita ya uda al-araki bi saghriha amma kutta minni ya araku araka walau kunta min ahli al-qital qataltuka fa ma faza minni ya siwa kuwaka yace amma ka taba ya kai wannan karan asuwaki da ka shiga wushiriyarta wanda za mu shiga sai ni inji amma kai kamin ni ya araku ya kai wannan karan asuwaki baka jin tsoro na araka in ganka walau kunta min ahli al-qital da a ce ana ya tsaka mutun ne kai kasantuka wala da sai na kashe ka amma fa ga min ni ya siwa ku siwaka ya kai wannan asuwaki ban taba ganin wanda yake nasara ya gama da ni ba irin ka sai mata ta fashe da Allah saboda wai asuwacin ya je ya kumbace shiryarta kuma wannan wurin nasa ne kawai ya ka zo fajin soyayya duk girman mutum sai ka ga ya sauko ƙasa saboda batun soyayya ba a girma da soyayya manzo Allah sun ma yana wa na Aisha haka da kansa yake cewa da shi ya Aisha ni wallahi ina gane san da kike fushi da ni ina kuma gane san da ba ka fushi da ni kace to ya nake ya kake ganewa yace duk san da ba ka fushi da ni in zaki ranka sai kace wa rabbi muhammad ran da kika fusata kuma yake cewa rabbi ibrahim sai ta fashe da kuka ta ce wallahi la ahduru illa ismaka ya rasulullah na faɗa din amma a zuciyata na kusan in ce kai in kawai dai sunan ne banna so in faɗa dan karka dan ka gane na ji haushi sallallahu alaihi wasallam to kai kuma karka zama soja a cikin gidanka ka zama shi soja ba ya bayyana soyayya amma sojojin yanzu ma suna bayyana soyayya ga makaransu lallai sai ka nuna mata soyayya da kauna kuma ana so ka nuna mata tausayi ko da wani abin da za su ɗauka za su iya barin zuwan taya ci ko da wasa ne ka dinga gaya mata haka don ta dinga ji, kuma kada ta dinga zaginta ko kana gaya mata maganin da za ka fita gida ka mata ta yi ta kuka. Hadisi ya tabbata a cikin Sahihu Muslim daga Ummu na Aisha Allah ya yarda da ita ce cewa manzo Allah sama bai taɓa dukan mata ba, ma da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shay'an bi qatl yadihi wala imra'atan wala kadiman, bai taɓa dukan almajirin gidansa ko bawansa ko matarsa illa an yujahida fi sabilillah, idan manzo Allah ya duka to yaki aka fita fi sabilillah wa ma ni la min shay'in qattu fa yantaqimu min sahibi, ko ba taɓa masa laifi ya ce wai sai ya rama ba illa an yantaka shay'un min maharimi la wa taqima, sai in Allah aka taɓa to anan ne manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake ne daukar farsa. Abu na gaba, ana so mutum ya dinga yi wa matarsa sallama in ya shigo gida. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa a cikin hadisin Abu Hurairah da Imam Muslim ya rawaito yake cewa wallahi da za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani, kuma wallahi ba za ku yi imani ba sai kun so junanku. In gaya muku abin da idan kuka yi za ku so junanku ku yaɗa sallama a tsakaninku. Ya zo kuma a cikin sunan Tirmidhi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ya bunai idza dakhalta ala ahlika fasallimu, ya ga al'amar yace idan ka shiga gidanku ko gidan matarka ka dinga yin sallama. Ya kun salamuka barakatan alayka, wannan sallamar da kai za ta zama maka albarka wa ala ahli baitika, kuma za ta zama albarka ga ƴan mutan gidanka. Wannan imamu munjiri ma ya rawaito shi a cikin at-Tarhib wa at-Tarhib, Sheikh al-Albani ya inganta shi. Hadisi ya tabbata a cikin sunan Abi Dawud da Sahih Ibn Hibban kuma wa sahahu daga Abu Umama al-Bahili, Sulaym ibn Adlan Allah ya kare da a gare shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa salatun kulluhum daminun ala Allah, wa turtuqu fa Allah subhanahu wa ta'ala diya lamun ci mutu ya mutu lamun in asha ruziqa wa kufiya, in dai mutum ya rayu a cikin uku nan to Allah zai azabta su kuma zai wadatar da su abin da suke tsoro, wa in mata adkhalahu Allahu aljanna, in kuma mutum ya mutu Allah zai shigar da shi aljanna. Na ɗaya, man dakhala baytahu fa sallama, wanda duk sanda zai shiga gida ya sallama wa huwa daminun ala Allah, Allah subhanahu wa ta'ala ya lamince masa cewa zai masa kaza da kaza, wannan haka wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Daga cikin al-mu'ashara shi bil ma'ruf, mutum ya mutunta dangin matarsa, wannan haƙƙi ne a kanta. Lalle kamar yadda yake mutunta danginsa to shi ma ya mutunta danginsa, kamar yadda yake so kuma ta mutunta danginsa. Sannan kuma kula da ita in ba ta da lafiya, wannan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da sahabbansa. Usman ibn Affan Allah ya kare da gare shi za a tafi yaƙin Badar, gashi ana buƙatar har tafiyarsa, amma daga Allah kuma ya ce zauna tunda matarsa ba ta da lafiya, ya ce qum ma'aha wa laka ajrun min shahid al-badr wa sahamuhu, ka zauna tare da ita za a baka ladan wanda ya yi yaƙin Badar, kuma sa'an nan duka abin da wanda suka tafi yaƙin Badar suka samu kai ma za ka samu. Daga cikin abubuwan da suka wajaba a kan miji shi ne juriya da haƙuri a kan abin da mace take yi, domin ita mace wani lokacin tunaninta ba irin na namiji ba ne, akwai abin da ita a wurinta alheri ne, kai kuma a wurinka sharri ne. Yanzu watakila za ta iya ganinka kana ta buga-buga, kana ta fafutuka ta rayuwa, ba za ta yi shawara da kai ba sai ta ɗauki wannan maganar fafutukar, sai ta samu kawarta ta ce wallahi kin ga yanzu rayuwa bai da ƙyar ce rayuwa, ita so take a tausaya maka, in duk wanda ya tausaya maka ƙaunarsa take, kai kuma yanzu in ka ji labari ita kuma in ta je ta samu mijinta ta ce wallahi ka ga al'amarin wani kuma abin sai ta ƙwarewa ya ce wallahi, sai mijin ya same ka kai kuma ya ce maka ashe haka al'amura ke ya aka yi ka sani, to wallahi iyali na ce take, wataƙila in ka shigo ko kai ne in ka shigo jira aka ce to na ji ashe tallaki ke ne. Ita kuma a ganinta inda ita ce yanzu da za ta baka ta ita yanzu da za ta baka labari ta ce maka mahaifiyata ko ta ce maka mahaifina ya samu matsalar tattalin arziki, da ta faɗa ka kai kuma sai ka samu wani abokinka sai ka ce maka kawo wallahi ita ma mai ɗakin nawa mahaifinta Allah abu kaza ya samu, shi kuma ya je ba matarsa labari, ita kuma matarsa ta same ta ta ce oh ashe mai ashe mahaifinku kaza ne, ya aka kika sani ta ce mai gidan me ya gaya mun wallahi ya ce sun haɗu da mai gidanki, sai ta ga mutuncin mamijin ashe har ya damu da al'amarinta ma yana ta ba da labari, to kaga abin da yake mai kyau a wurin mace ba lallai ne mai kyau a wurin namiji ba hatta a wajen san abu galibi maza dabi'arsu akwai sauri a ciki akwai zartarwa a ciki ita kuma mace galibi mace da ta fi zama mace ita ce mace da take da lalai da kuma yauki da rashin gaggawa a cikin al'amura to idan ba Allah ya kaddara yanayin ku ya zo ɗaya ba to lallai dole sai kana haƙuri ita ma ana so ta yi haƙuri da kai din amma galibi mace sai kaɗai za ta yi maka laifi kuma ka zo ka ba ta haƙuri kuma ba ka yi laifi ba in ka yi haka kuma yin hakan nuna ƙauna ne da ainihin kulawa a lokacin ba za ta so ta taimake ka sai ta yi kuskure wajen taimakon naka sai ka cuce ka kuma ita mace dama yanzu ka zo ka gaya mata matsala wai kai tunanin tashi za ta yi ta warware maka matsala kai ma hana ka tashi za ta yi ta dinga kuka ta kuma hana ka tashi ita ma so ta ce ku zauna ku yi ta kuka kai da ita to dole sai ka san yadda za ka yi kai mata siyasa kuma ka san yadda za ka iya zama da ita sannan duk inda mace take komai shekarunta za ta iya maka abin da zai baka mamaki da al'ajabi za ta iya zuwa tana da ƴa budurwa ka sa mata dokar cewa ban yarda ta yi zance ba duk wanda zai zance da ita sai ya zo ya gani to ita kuma uwar sai ta ga kamar in kai haka za ka hana wasu zuwa wajenta wataƙila uwar da kanta za ta haɗa baki da wata ƙawarta ta ce don Allah rabu da shi zan turo miki ita shi zai zo gidan ƙawarta to kai kuma in har ka tabbatar da cewa an ji tsoronka to abin da za ka yi ƙoƙari kai shi ne toshe wancan hanya da za a iya zuwa amma kai ka zo kai ta bala'i wata ran za ka zo ka hana abu a gida amma sai ka zo ka tarar da an yi kuskure ana so a rufe ma kar ka gane amma garin rufewa an bar wani abu da za ka gane don dai an maka haka tunda kai dai ba Allah ba ne Allah ma kuma ana yi masa laifi ya ƙyale sai ka kau da kai gurgudu sai dai abin da kake ganin cewa awatarwar shi ne zai fi alkhairi to shi kenan sannan kuma ba a so ka ƙyame suna saboda wani abu ya bayyana a gare ka dangane da ita na ƙyama ka aure ta ba san tana da surutu ba sai da ka aure ta cika ta da surutu to kai haƙuri wataƙila kuma ai tana da kyau mara surutun kuma ba lallai ne ka kai ta kyau ba a wataƙila tana da ilimi mara surutun ba lallai ka kai ta ilimi ba wataƙila tana da gaskiyar zance ko kuma tana da adalci da tattali yana ka zo ka bar mata kuɗi a gidanka to in har kuɗin nan za ka iya motsa da kansu to za ka iya motsa ko ba ta bari a taɓa maka ba amma kuma tana da wani abu da ba ka so misali suna yake cewa la yafrik mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqun in kariha minha khuluqan radiya minha akar hadithin Abu Hurairata radiyallahu anhu wanda ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin sahih muslim idan haka ana so mutum ya zama mai wannan Imam al-Ghazali a cikin Ihya'ul Ulumuddin yace cewa wa alam an laysa husnul khulqi ma'al mar'ati kaful adha 'anha bal intimalul adha minha wai shautatawa mace shautata dabi'arka ga mace ba wai yana nufin kawai ka cutar da ita ba abinda ake nufi shine kai kar ka cutar da ita in ta cutar da kai ka haƙura kuma ya tabbata a cikin sahih al-Bukhari da sahih muslim cewa wata mata ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta ba shi labari game da abinda ya shafi al'amarin mijinta fa qalat take cewa a yawwa wata mata ta zo ya anna mar'atan raji'atu fil kalam cewa sai da Umar matarsa ya faɗi magana ita ma ta mayar masa ya ce kiwa suke ne miki magana kina mayar mun ni ba mijinki bane ta ce kai waye da zan maka magana da za ka yi magana ba za a mayar maka ba wa kake a gidan annabi ma yana faɗa a mayar masa sai na Umar sai to ka zo ka samu wasu sai ya fasa faɗin sai ya ɗauri masa sai ya tafi sai ya shiga ɗakin hafsa ya je gidan maza ba sai ya halatta uba ya shiga gidan ɗansa ko ba tare da ya nemi izinin ta ya ce ke wai maza Allah yana yi muku faɗa kuna mayar masa ta ce so nawa kuma ma'ana ka zo kana cewa ke da Allah wai ba sai da na ce miki ki gyara wanda za su ce kai ba ka kula da kaza da kaza ne in kasu ga wata sarki ne ko malami ne ko komai kudi ne ita mutanen waje ne suka san ka haka amma ita ba haka ta san ka ba zora ka ana so mutum ya kula sosai kuma ana so ka kiyaye mutuncinta ka kiyaye mutuncinta duk inda ka ji za a faɗi wani abu wanda ya shafe ka na zubar da mutunci to ka tsaya ka kare kaskar kuskura ka bari a cutar da ita a taɓa mutuncinta sannan kuma ka hana ta dukkan wani aiki da zai kai ta ta shiga wuta sannan kuma bayan nan wato ka hana ta ƙaurace da mutanen da za su iya cutar da ita sannan kuma ka hana ta yin abin da duk kasancewa ba shi da amfani a rayuwarta ko da ka tana son wannan abu wannan duka yana cikin abubuwan da mutum ake so ya yi wa matarsa sannan kuma abu na ƙarshe ka kyautata mata zato domin da a ce abin da kake so ka zarge ta da shi ka san tana da shi to ba za ka aure ta ba saboda idan matarka tana da waya ta kaddara cewa ba za ta taɓa yin waya da mutum ba sai wanda ya halatta ta waya da shi saboda yanzu idan matarka ta ɗau waya ka ga wata lamba ba a sa suna ba to ka kaddara kawai wannan wayar in ma waya aka yi mata ya halatta ta yi ka sai dai in a gabanka ne ka ji wanda aka yi wayar da shi bai halatta ba to anan kana da haƙƙin da za ka iya dakatarwa ko kuma ka yi hukunci amma batun ka ce in ga wayar ki ka dinga duba text message kana duba whatsapp kana duba kaza to kana zargin kamar ƴar iska ce ke da kuma kai ma da za ta dinga yi maka haka to da za ka ji daɗin ba kuma duk mutumin da za a bibiye shi a cikin duniya to sai an samo laifinka idan ka ji tana magana da namiji kana ɗaki ka ji tana dariya tana shewa to ka ji kaza ka ƙaddara ɗan uwanta take magana shi ai yi ɗan uwanta ne ko ba ka gani yanzu shi kenan duk mutumin da ka ga ya ɗauko mace a gaban mota kawai sai ka ga wani mutum da ya yake da mutunci sai ka gan shi da wata tsalabiyar budurwa a gaban mota dole ne yanzu sai wata mace ce ba wata ta halitta ya ɗauko ba zai iya ɗauko ƙanwarsa uwa ɗaya uba ɗaya haka ne zai iya ɗauko ƙanwar matarsa uwa ɗaya uba ɗaya kar ka ce wannan ba matarsa ba ce na riga na san ta kalle shi wani irin mutum ne shin dama irin mutumin da ake tsaron zai irin wannan ne ko kuwa zannu bil mu'min na khaira to saboda haka ita ma in kaddara cewa dan uwanta ne idan zuciyarka ba ta yadda ba tambaye ta waye amsar da ta baka ya zama wajibi ka karɓe ta idan ka ba haka ba to ka ɗauki hanyar rusa gidanka domin kuwa da ka san ƴar iska ce da baka auro ta ba in ku har ƴar iska ce ka auro ta to sai ku kasu ka tashar ta ta kai waye suka ibin take kafin ka auro ta ka kawo ta ko kuma ka auro ta lafiya lau ka iskantar da ita a gida tunda san da ka auro ta watakila ma sai da ka tashe iyayenta suka baka amana ta dan kuma ka bari ta mun tar iska amma in kaga tana yin wani abu wanda akwai shubuha a ciki mace suna tare da namiji kawai shikenan sai za ta yi waya sai ta tashi daga inda yake sai ta shiga ta kulla ɗaki sai ta yi minti 40-30 shuru-shuru ta kira ta ka ji dizi-dizi kuma tana ganin waya kawai za ka taɓa ba da wa kike waya ta ce da mahaifiyarta to sai ya sa ka ga wayar sai ka ga gaba ɗaya an yi deleting ɗin call ɗin an yi deleting dial number an yi deleting receipt call an yi deleting missed call ballantana ma mutum ya iya bincike an yi haka ɗaya biyu uku wata rana ka shiga ka buɗe mukulli ka tarar da ita a kwance tana ta shewa tana waya shewar da ba ta yi maka ta ganka ta yi sauri ta kashe ta goge lambobin ka ce to ta kira ta buɗe hansiri ka ji ta ce ita ba za ta kira ba to ka ga wannan ta yi abin da akwai riba akwai kokwanto a ciki wannan kana da haƙƙin da za ka iya tuntuɓa idan ta ƙi to za ka iya ɗaukar mataki to amma hatta alƙali da mai shari'a ba a so ya zarne game da abin da shafa al'amarin mace wani ya zo zan magana suna ya ce ya rasulallah inna imra'ati la tarud biyadana mata ta tana da matsala duk wanda ya kai hannu ya shafe ta baka hana shi ita dai ba za ta je ba amma aka zo ba ta hana ma'ana yana jirgin kamar tana hulɗa da maza shawara ɗaya manzon Allah ya ce ta gari ba ta ce ta tuka a huta to shi kuma yana san matarsa duk wanda ya zo neman shawara ka zai ma ta ba so yake zake ta domin in so yake zake ta zuwa zai baka labari ya sake ka amma duk wanda ya zo ya ce maka ai ta neman kaza mai shawara ka to wala kanka ce da ka ce ya sake ta to kuma za ka ji kwarai da ba wa Allah ya rasula inni akhafu an tutbi'aha nafsi ko an tatba'aha nafsi ko utbi'aha nafsi ina tsoron kar in dinga ta tunanin halin da take don Allah ya ce idan an fita to ka rike ka kuma ka shuru ka samu rashin ya zama wajibi ita mace ta zauna da mijin bisa amana shi ma ya zauna da ita bisa amana kar ka zarge ta domin in ka zarge ta ƙarshen zargin kanka zai iya faɗuwa ta yi ƙanwata ta arwayarta ta kira wani wanda zai aure ta shi kuma wannan ɗin ya gasi lawan wayar ƙanwata ya turo masa da tef ka duba ka ci karo da tef ka ga namiji ne yawa mata ƙasa sai matar ka ta zama a iska fara kiran ta ka tambaye ta na ga wani tef ban gane shi ba ina yake ta duba ta maka bayani in ka duba ka gamsu da bayanin ba ka yi ƙoƙari ka yi gini a kan asalin sanin da kai mata kuma sannan karka zata cewa ba ka ɗauko mala'ikiya ne ka kawo ta gida su ne laya a sunan Allah ma amara ka auna ga kai suna kuke saɓa wa Allah to kai waye da ba za ka saɓa maka ba a gabanka kai da ita ma kuna haɗuwa ku saɓa wa Allah ballan sana kuma ita kaɗai ma tana da wani saɓan da take yi ba ka taɓa sani ba saboda haka ta yi kuma saɓan ya zanto kai kuma Allah ya kama ka ne ta hanyar ta abin saɓan da kake yi a wani wurin to za ka da ka fuskanci haka ka yi ƙoƙari ka iske jibari ka nemi gafar Ubangiji kuma ka duba ta ina mata ka take da matsala ka gyara yan uwa bayanai ba za su ƙare ba amma saboda ƙurewar lokaci kuma mun ci lokaci mai tsayi sosai sama da kusan awa biyu to ya zama wajibi mu tsaya a nan ni fatan alkhairi da addu'ar wannan aure Ubangiji Allah ya sanya albarka a ciki Allah Ubangiji ya ba da dukkan abin da yake bayarwa na alkhairi muna masa addu'a barakallahu lahuma wa baraka alaihima wa lahu azaima wa fi khairi su kuma su malam Muhammad da suka yi ta ƙoƙarin ganin shirya lakcin nan Allah ya mutu sakaiwa ta alkhairi هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته